Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kowane makon, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Rundunar 'yan sanda ta dawo da kuɗi da fayil da ta ɗauke a gidansu na Tagoje. Goje ya yi watsi da batun samun fayil mai bayanan zargin yadda Ibrahim Shekarau ya ki da hannun kamar rigayen Sheikh Jafar Mahmud Adam.
Kada a manna mini abinda ba gaskiya ne a jikina ba, shafa mun kafin kaji ni ba san komai game da wannan al'amari ba, wallahi ba kaya na musulmi.
Jibis ta yi nasarar wazin ƙasa a Borno da Yobe inda matasa suka yi dafifi. Shugaban ƙungiyar Sheikh Abdullahi Balalau ya ce za su ƙara duƙufa kan cutar sahihiyar aqidar Islama a zukatan jama'a.
Gaskiya zuwan mu Borno ya canja mana tunaninmu baki ɗaya. Babu shakka ko wannan shine kadai babban abin da aka ce wannan gwamnati ta samar, to gwamnatin ta cancanci a yaba mata.
Yayin da 'yan kunar bakin wake wadda suka mutu a Maiduguri, sarkin Kano Sunusi ya ce naira biliyan 2 da miliyan 900 ya gada daga marigayi sarki Ado, ba wajen biliyan 6 da ake magana ba. Kotu ta bada bailin Nnamdi Kanu da sharadin limamin Yahuda ya tsaya masa. Kotu ta tura tsohon gwamna Babangida Aliyu gidan yari kan zargin badakarar naira biliyan 3. Nasira da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu kada zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikun da Rabaran Ɗanjuma Adamu daga Kano. Ga Sheikh Gacikun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf Muhammad Sambar Gacikun, mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Kiran da nake yi shine akan mahimmancin zaman lafiya. Duk da dai Bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre. Duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido, to laifin hukuma ne. Amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi, to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa, kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya, to a yi mai hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan barna. An so kuɗaɗen da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci, an so da kuɗin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya anso zakka. Ana ce ma mutumin Ibnul Lutubiya. To dai je ya anso zakkar, sai ya anso wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daka mai tsawa ya yi fada sosai ya ce wannan wani irin mutum ne, yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya tura mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya tura mana, sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya? Dan me mutum bai je ya zauna gidan uwarshi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay, shin za a bashi wani abu? To sai a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashi da yake cewa an bashi kyauta, kuma aka ansha na zakkar, aka maida duka a cikin baitul mali, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi.
Shi ma Rabaran Ɗanjuma Adamu ya ce a yi wa gwamnati addu'a don kar ta yi ƙasa a gwiwa wurin ƙwato kuɗin jama'a, wanda hakan wata hanya ce ta maido da zaman lafiya.
yana yi wa al'ummar arewacin Najeriya musulmi da Kirista sallama irin ta addinin Kirista. Ina mai fatan Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka shi Buhari kamar ana ganin ya yi sanyi sau da yawa, kamar yadda aka faɗa da Hausa na kwance yana ganin kokowa. Bari mu masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi, musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummarmu. Littafi mai tsarki ya haramta a addinin Kirista kenan, ya haramta cin hanci da rashawa. Maganar Allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni. Wannan ya zama kamar wata al'ada ce a ƙasarmu. To a cikin yanayi da shi Jawar Buhari ya ɗauka, abinda za mu yi masa shi ne mu yi masa addu'a yadda Ubangiji Allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya, kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya. To bari mu yi masa addu'a, idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba. Fatanmu shi ne a gare shi da sauran muƙarrabansa mu ga gaskiya a ciki. Ba ta haka mu kanmu kuma 'yan arewa mu tashi haɗin kai. Wani lokaci abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shi ne ɓoye gaskiya, wanda yake so ya ɗan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa. To mu ba shi haɗin kai domin yadda ya fara lafiya ya zama shugabancinsa lafiya. Wannan shi ne babban abin da za mu yi. Bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan, dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba, ba ta yiwuwa in ba zaman lafiya. Mu da muke kirsa ibadarmu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya. Kullum kana cikin ibada kana ɗaɗar mai zai je ya dawo. Haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faɗuwar gaba ake yin ta. Allah yana buƙatar mu nasa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa. To kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare-tare hankali, mu kwantar da hankalinmu. An nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba. Duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba, rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba. Don haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani, ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma, ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane, akwai shugabanci na gaba, akwai hukuma. Tun da yake doka tana nan a kan kowa, bari mu ɗauki mataki irin na hukunci mu kai wa hukuma. Ita take mulki da mu Allah ya dora mu a kanta, kamar yadda littafi mai tsarki Roma sura 13 aya 1 ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin Allah, kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma. An kafa hukuma domin marasa adalci. To bari mu ɗauki mataki na kai wa hukuma damuwarmu.
Yanzu muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.